sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci yiwuwar kada ƙuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na biyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka daga bisani. Sannan masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗauka ƙara saboda wanke tsohon shugaban Abirkos da aka yi daga zari.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji tsokacin da masharhanta ke ci gaba da yi dangane da makalar mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu akan matsayin tattalin arzikin Najeriya nan da shekaru masu zuwa. Bayan haka, za ku ji cewa wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyun siyasa sun bayyana rashin jin daɗinsu akan shirin ɗauke cibiyar tattara ƙuri'u da ake yi a ƙaramar hukumar ta Fawa Balewa zuwa Das a jihar Bauchi. Sannan za ku ji cewa wani rahoton cibiyar ECOFIN ya bayyana wasu ƙasashen Afirka a matsayin waɗanda ke yin mulkin kama karya. Bayan haka, muna nan tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci yiwuwar kada ƙuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba. Bayan da 'yan majalisar dokokin Burtaniya suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai EU. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya bayyana cewa tuni ma ya gabatar da ƙudurin kada ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinta nan da nan bayan abin da ya faru jiya Talata. Idan aka kada ƙuri'ar rashin amincewa da me, Burtaniya za ta gudanar da babban zaɓe. To amma akasarin masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin me za ta kai labari, kuma gashi ma jam'iyyar Northern Ireland marar rinjaye da me ta dogara da ita ta ce za ta goyi bayan gwamnatin me din. Ƙuri'ar ta jiya Talata ita ce bijirewa mafi girma da wata gwamnati mai ci ta taɓa gani, inda majalisar dokoki ciki har da 'yan jam'iyyar sume ta masu ra'ayin riƙau da ke bijire mata su wajen 100 suka ki amincewa da irin yarjejeniyar da ta cimma ta ficewa daga ƙungiyar ta EU. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba zai rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na bayar da tabbacin cewa za a biya ma'aikatan gwamnati albashinsu na tsawon lokacin da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe. To amma ba a san lokacin da za a biya din ba, saboda har yanzu da shi da 'yan Democrats sun kasa warware takaddamarsu. Ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka kimanin 800,000 ne aka ibiyan su ko ku ba su zuwa aiki saboda ordan da aka ba su tun daga ranar 22 ga watan Disamba. Idan aka ci gaba da rufe ma'aikatan zuwa wani mako, za su sake rasa biya a karo na biyu a wannan shekarar. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin ta Trump jiya Talata ta ce ta umarci dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da su koma bakin aiki ba tare da biya din ba, saboda a samu sauƙin lissafin ranar harajin da za a maida musu, a samu sauƙin zirga-zirgar jiragen sama, a ci gaba da aikin tantance kayan abinci da magunguna da dai sauran ayyuka muhimmai saboda rage raɗaɗin rufe ma'aikatan. Wasu kamfanonin mu'amala da kuɗi sun bullo da wasu shirye-shirye da ta yi makama ma'aikatan da ke fama da huwannan rashin kuɗi haka kawai, a yayin da kuma wasu gidajen cin abinci ke taimaka musu da abinci. Masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka ƙara saboda wanke tsohon shugaban Abrikos Loren Babu da aka yi daga laifin cin zarafin bil'adama game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwarsa zaben shugaban ƙasa na shekara 2010. Kwamitin alƙalai uku ya bayar da umarnin a saki Gbagbo da hadiminsa kuma tsohon ministan matasa na ƙasar Charles Blé Goudé ba tare da ɓata lokaci ba. To amma an jinkirta aiwatar da umarnin zuwa yau Laraba saboda a baiwa masu gabatar da ƙara cikakken lokacin ɗaukar ƙarar. A martanin su ga kotun, masu gabatar da ƙarar sun buƙaci da alƙalan su gindaya tsauraran sharuɗa game da sakin na Gbagbo da Goudé. Suna masu nuni da yiwuwar su gudu idan suka ga cewa za a yi nasara a ɗaukar ƙarar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar don zama Attorney General ɗin Amurka William Barr zai je gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka a yau ɗin nan Laraba bayan da ya yi alkawarin ranar da aka tantance shi cewa zai kare binciken da ake yi kan katsalandan ɗin Rasha ƙarƙashin mai bincike na musamman daga duk wani matsin lamba mai nasaba da siyasa. A tsayawarsa ta farko gaban kwamitin, Barr ya kuma bayyana rashin amincewa da yadda Trump kan ce binciken da ake yi ma wasu na kusa da shi da ke da nasaba da Rasha ba wani abu bane illa bita da kulli. Ni ban yi imanin cewa mai bincike na musamman Robert Mueller zai shiga yin bita da kulli ba, a cewar Barr, wanda ya kara da cewa zai bari a kammala bincike kuma ya kamata a bayyana sakamakon ga jama'a da kuma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka. Barr ya ce zai zama wajibi kafin a kawo ƙarshen binciken na musamman ya kasance akwai wani shaida kwakwara da ta nuna cewa an tabka wani laifi, kuma yana ganin Mueller ba zai aikata hakan ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu kula da lamura da sharhi akan harkokin yau da kullum a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da makalar mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu game da matsayin tattalin arzikin Najeriya nan da shekara ta 2050. Ga Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin sashen Hausa, da ƙarin bayani.
Da yake gabatar da makala a Jami'ar Ibadan da ke jihar Oyo yayin wani taro, Sarkin na Kano ya ce bisa al'akari da alƙalma da ƙididdiga game da yanayin tattalin arzikin duniya a yanzu, an yi hasashen cewa Najeriya da ƙasar demokuraɗiyyar Congo ne za su ɗauki nauyin kashi 40 cikin 100 na matalautan duniya. Ya ce wata ƙididdiga daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna cewa a cikin waɗannan shekaru kashi 80 cikin 100 na adadin masu fama da fatara na duniya za su kasance a nahiyar Afirka ne, kuma rabin su za su kasance 'yan Najeriya da demokuraɗiyyar Congo ne. Har ila yau Najeriya ce za ta ɗauki mafi yawa na wannan adadi. Dr. Abbati Bako mai sharhi ne kan harkokin siyasa da tattalin arziki ya yi ƙarin haske game da wannan batu.
Abin da yasa aka faɗa haka, na farko ba abin da ake cewa population policy a wannan ƙasashe, mana babu maganar tsari na wato na iyali kamar yadda ƙasar China suka yi da wasu ƙasashe a duniya. Na biyu kuma babu kyakkyawan iya tafi da mulki da kuma saka ilimi akan mulkin da kuma hangen layin da duniya take bi na ci gaba. Sannan kuma na uku babu tsari na tattalin arziki wanda yake ƙasashen Afirka din ma gaba ɗayansu. Idan muka yi la'akari tattalin arzikinsu ba sa ba da kashi 2 cikin 100 na wato tafiyar ƙarfin tattalin arziki a duniya, duk da ƙasashe ne guda 54.
Haka dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke cewa tattalin arzikin ƙasar ya haɓaka a baya-bayan nan, ko da yake 'yan ƙasar na cewa ba su gani a ƙasa ba har yanzu. To amma Alhaji Bashir Hayatu Jantile guda cikin masu kula da al'amura a Najeriya na cewa
babban matsalar da wannan gwamnati samu mutumin girman shugaban kasa Buhari shine dugotan gabaki daya babu wani masanin tsallin arziki da yake tukata misali wato committee na koli na tattalin arziki na Najeriya wanda yake shugabanta lauya ne mataimakin shugaban kasa haka ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren kasa lauya ne to daga babu da aka ga daidai domin babu masani akai shi isa kullun policy a rana daya bankin Najeriya sai ya fitar maka da policy iri amma da akwai masana a ciki kuma irin wannan tsari in za a bawa masana su kalli wani abu ba a neman wanda ka sani ko wanda ka iya ko wanda kake so a'a abinda ake nema waye zai iya masa domin komai ko ya kai da san gwamnatin nan ko ya kai da kinta za ka san cewa matsalar ta babba shine ba masana tattalin arziki a ciki shi zake samun policy daban-daban yau na daban gobe da daban na jibi daban amma da akwai masana tattalin arziki a ciki to abubuwa Tony, that's changer.
Sededeta Abdati Bako ya fayyace matakan da hukumomi ya kamata su dauka game da wannan batu.
Bisa hasashen majalisar dinkin duniya ana haifar yara kusan 25,000 a Najeriya kowace awa 24. Kana magana cewar nan da shekara ta 2050 yan Najeriya za su zama miliyan 400 da wani abu. Kafin ƙarshen wannan karni kana magana yan Najeriya za su zama miliyan 800. Kuma mu ne za mu zama na uku a yawan al'umma a duniya saboda haka in ba a yi shiri ba ba a yi tsari ba na yanda za a ɗauki nauyin al'ummar da za a haifa nan gaba to alhaƙiƙa abin da mai martaba sarki yake hasashe a kai to fa yana tafi.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Allah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma za mu je gabatan siyasa. A jihar Bauchi, jam'iyyun siyasa da masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar jihar sun gudanar da zanga-zanga ta lumana a haraba hukumar zaben INEC domin su bayyana kin amincewarsu da wani yunkuri na canza cibiyar tattara sakamakon zabe da ke garin Zuwal a karamar hukumar ta Fawa Balewa zuwa karamar hukumar DAS. Ga ƙarin bayani daga Abdul Wahab Muhammad.
Ƙungiyoyin siyasa da masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da suka fito daga kananan hukumomin Bagoro da DAS da kuma Tafawa Balewa su ne suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben domin mika korafinsu dangane da yunkurin sauya matsugunin tattara sakamakon zaben zuwa wani wuri na daban.
Da farko sunana ya usoja daga karamar hukumar da suke stakeholder ne. Korafinmu shi ne mun ji cewa an kawo wani proposal INEC cewa a daga wannan wurin tara zabubbuka da yanzu yake zuwa a daga shi a kawo kodas saboda haka muka zo mu ce mu a bar mana shi a inda yake saboda zaman lafiya
ni abin fada mu mun shigo cikin Bauchi ba dan daga hankali ba abinda ne muka gani baya cikin hanya shi yasa muka ce to bari mu ma mu zo mu ayatar da abinda yake zuciyar mu ma gaskiya mu muna son zaman lafiya ne mu dai a bar mu a inda muke takalmin kowa ya kashe shi mai nasara bai daga hankali
sunana honorable mrs hasana arkila ina jam'iyyar pdp ina national ex officio a pdp ni dalilin da yasa na ga an mata shine shekaru da yawa ba yi magana daga shi ba sai yanzu in ba kira me ya ci gawayi saboda haka mu a ganin mu akwai shirin magudi ne in ba shirin magudi dama akan daga wannan abu sai kundin tsarin mulki ta yadda da haka saboda haka kundin tsarin mulki da ta yadda daga a da ita muke so ta sake dagawa in ta yi niyya amma ba haka kai wayansu tsiraru su zanna su shirya daga mana wannan wuri ba tunda yake muna zaman lafiya a duk da Tafawa Balewa Bagoro akwai party daban-daban amma duk muna zaman lafiya akan daga irin wannan abu ina akwai zaman rashin zaman lafiya kijima ba za a ki gani ba in wannan gwamnati na neman zaman lafiya ne to bai kamata ana zaman lafiya su sada zaune sahe ba saboda haka abinda suke so yi din nan zai kawo wannan mugun tashin hankali saboda haka tun yanzu muna musu su yi kiyamin raini wa kansu
sai dai a hira ta da jami'in hulɗa da jama'a hukumar INEC Malam Muhammad Yahaya Salisu ya ce hukumar tasu ba ta da hannu a kai illa kawai ta karbi korafi daga bangarorin masu son dagewar da kuma wanda ba sa bukatar dagewar.
Cewa da farko dai ba wai hukumar zabe ne ta yi wani yunkuri don canza wannan guri ba. Abin da ya faru shi ne bayan mun samu korafi na farko bayan kwana daya sai wasu ma suka sake rubutowa.
Korafin kaman kashi biyu ne kuka samu?
Kashi biyu ne muka samu.
Kaman ya suke?
Na farko akwai wanda suke ce suna son a daga a kai wani guri. Na biyu akwai wanda suka yi cewa suna son a bar shi a guri. To abu ne da ya shafi mazaɓa ne da ya kunshi ƙananan hukumomi guda uku, sai muka umurci turawan zaɓenmu da ke wannan ƙananan hukumomi guda uku din su je su yi zama na tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkan zaɓe a wannan ƙananan hukumomi, su ji ba'asinsu sai su tattara sai su kawo mana, kuma sun kuma yi sun kawo, kuma mu mun tattara mun kimsa shi an aika hukumar zaɓe ta ƙasa don ta ga abin da ya kamata ta yi.
Idan na fahimce ka, batun yana nan ne a wajensa na Zol ko kuma dai an ɗaga ɗin ne?
Ba a ɗaga ba, amma masu ƙorafin cewa suna son a ɗaga suna nan, masu ce suna son a bar shi nan suna nan. To yanzu iyaka hukumar zaɓe ne za ta zauna ta yi nazarin abin da ya kamata, sai ta ɗauki shawara a kai sai a gaya mana.
Ta bakin jami'in hulɗa da jama'a kenan na hukumar INEC a Bauchi dangane da batun yunkurin sauya cibiyar tattara sakamakon zaɓe. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Tuma da lagai da Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Wani rahoton binciken cibiyar da ake kira Ecofin mai ofishi a biranen Geneva da Yaounde ya bayyana wasu ƙasashen Afirka da dama a matsayin waɗanda ke ƙarƙashin mulkin kama karya a maimakon salon mulkin dimokuraɗiyyar da suke ikirarin suna runguma. Sai dai ra'ayoyin jama'a sun bambanta akan wannan batu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munabarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Rahoton wanne ya bayyana a farkon mako nan a shafin yanar gizon cibiyar Ecofin ya yi nuni da cewa tsibirin Ilmoris ne yake kan gaba a sahun kasashen da ke mutunta tsarin demokaradiyya a Afirka, sai Cape Verde da Botswana a sahu na biyu da na uku saboda kasancewarsu a ƙarƙashin mulkin demokaradiyyar da ba za a rasa kurakurai ba. Najeriya da ke sahu na 22 na daga cikin kasashen da ba a mutunta tsarin demokaradiyya, yayin da rahoton ya saka jamhuriyar Nijar a sahun kasashen da ke ƙarƙashin mulkin kama karya. To koya ƙungiyoyin kare demokaradiyya ke kallon wannan rahoto? Alhaji Nuhu Muhammadu Arsuka shine shugaban kungiyar MPCR.
Mulkin demokrasi mulkin doka da oda ne. In ya zama to ana yin dokoki na mirdiya wanda ba na gaskiya ba, kamar irin loi de finance, a yi su don a danna talakawa, a cire sa musu ko ala dole sai sun bi. Kaga ni ba a cewa ba a yi demokrasi ba, amma an yi dokar da zama to ta takura ma jama'a. Kaga kenan an bi kamar alamun demokrasiya, amma an yi wata manufa.
Sai dai a nasa bangare shugaban kungiyar MAP Lawali Adamu na mai nuna shakku a game da ainihin hujjojin da cibiyar ta Ecofin ta dogara a kansu wajen tantance halin da ake ciki a dangane da tafiyar demokradiyyar ta kasashen Afirka.
Wannan takardal da anka wallaha da watakila da suna bata kasar Niger ko kaka, amma mu a matsayinmu na warhulla ban ma tsammanin a ce ana mulkin kama karya. Kowa tabbata da jaridu ga sunan ko ina mutane na hada albarkacin bakin su.
Na nemi jin matsayin hukumomin Niger akan wannan batu. Sai dai kakakin gwamnatin minista Abdulrahman Zakariya da na kira ta wayar telefon ya ce zai waye ni a nan gaba. Masu rajin kare demokradiyya sun gargadi mahukuntan Nijar su sake duba tsarin tafiyar da al'amura dangane an kawo ƙarshen kurakuren da ke barazanar zubar da kimar wannan ƙasa a idon duniya, kamar yadda ya zama wajibi talakawa su canza ɗabi'u.
Kamata ya talaka su aiki da hankalinsu. In suka je maganar zaɓe, to su zaɓi wanda da su kai imani zai aiki saboda su, zai kula ma matsalolinsu, zai aiki kuma don kyautata rayuwar al'umma da rayuwar ƙasa. Tunda demokrasin da muke waɗi wadda a ingantata ita demokrasin ƴan ƙasa.
In shugabanninmu suna son a wakilci mutanenmu waɗanda za su kare ƙasar Nijar, a dubi mutane masu hankali masu hosa'a, inda duk an kace za a wallahi takarda ta kare ƙasa, irin waɗannan masu ilimin su kare ƙasar Nijar. Amma ba haka aka bar wannan ƙasa ya zo da kai tsaye bisa shirki ya yi yawon duniya ya koma ije abinda ba a yi ba cikin shekara rubuta shi, kaga dole ne a ce kenan ƙasar Nijar tana cikin koma baya.
Batun yabo ko fallasa a game da salon mulkin da ke gudana a Nijar wani abu ne da aka dade yana haddasa cece kuce a tsakanin gwamnatin wannan ƙasa da masu sukar lamirinta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Africa unite.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau na asalin ƙasar Niger, mazaunin garin Port-Gentil dake ƙasar Gabon, kuma bari mu bar bakon namu gabatar da kansa da kansa.
Ni alasan na hito da Niger daga jihar Tawa a cikin garin Agolum, ƙauyen garin Agolum a cikin Niger. Jihar Tawa a ƙauyen Tawa a cikin garin Agolum na hito ne taho guda a nan ƙasar Gabon. To lalle hakika na samu shekara sun kai 15 ina zakkuwa nan ƙasar Gabon wurin da kuɗi.
To Mal Halilu, me dalilin wannan balaguro da kai zuwa Gabon?
To dalilin balaguro, to hakikan dai kun san ƙasarmu ta Niger yadda take tsakaninmu talakawa, yadda muke gwagwarmaya da zaman ƙasa da zaman talauci wanda hamada ta haddasa muna. Da daga harkokin akwai ainihin noma da kyau shike bada, amma yanzu daga bisani sai abin ya hamada ta matso abu ya kawo ya dan munka noma muna samun targaɗe, muna samun ɗan targaɗe ba kamar yadda munka saba samun nan a wadace ba. To kaga dalili na harko abin da su mu samu na hitowa muna fiya kasashen waje mu noma, kuma mu koma gida hanyar mu iske kuma muhallinmu iyalinmu muna yi haka.
Kene yanzu ka ce ka kwashe shekara 15 ko 18 kana wannan zirganiya tsakanin Niger da Gabon?
Kare haka sosai.
To kuna da yawa can ƴan ƙasar Niger da ke Gabon?
Lalle hakika muna da yawa da dama.
Rashin samu abin da kamata ku shine yasa wannan shika wannan matsalar?
To lalle dai ba nan ma kadai ba, ta fannin noma ba kawai, akwai abubuwa da yawa: rashin makaranta, rashin sana'un hannu sun suka sa duka hitar galibin wasu. Amin, akwai wanda in mutum yana da sana'a wadda an riga ka ko kasar sai ya tsaci jaraba, in kuma ka yi balle shi ilimi, in ka yi lakol kana iya zama kasar ku, shi ma ka nema aiki a kasar ku mai wa ba za ka tuna wata kasa. To duk abubuwan da suka sa mu cikin wannan tahe-tahe ba wai dan muna son su ba ne, dole ne muke tahowa muna wannan neman kuɗi daga tsani mu koma kasashenmu.
To Mala Halilu, ba na rufe bakin ka, daga inda ka taso daga ƙauyen Agulum, ta yaya ka yi?
Lallai hakikan daga Agulum wato na farko inda zan shigo mota a cikin Tamaske, da ya zo Tamaske gari na dai keta, babban garin na keta inda ni takardu, domin takardu na ma za ka don na keta din. Daga nan ni taho ni yi fasfor fina nyame, da ni fasfor ya mai nisa doko hanya ni taho ni zo kan iyaka ta Malabini nan aka saka min hannu na biza ta na hita na bar ƙasa ta Niger na ta hita kasuwan waje. Allah sai da ni Kotono, ni zo Kotono a cikin garin Kotono, nan Kotono ne bibiye na da yake na da takardun Gabon, domin ita Gabon tana da nasu ra'ayi na takardu daban da na kowane ke ƙasa nan Afirka. Da yake na yi cikin farko wato sai ni samu biza nan da kai tsaye, sai ka yi biza nan da kai tsaye ka taho zuwa ainihin Gabon, ko kuma ka zo nan babban birnin su a yi maka biza ka shigo gari. To ta nan ko jirgin sama ni taho ni sauka a cikin babban birnin Libreville. To daga nan za su tare ka su ce ina ainihin takardun su na ƙasa na zaman ƙasar su wanda suke yi kusan miliyan guda ɗin nan jika 800 suke yin su, yanzu dai miliyan guda ma ake kashe. To da su suke yi suke tambaya idan ba ka su wannan jirgin da ya kai ka shi za su tura ƙasar mutum ya koma. To Allah da iko ne na riga na yi su na sun tahowa ta farko, amma tahowa ta farko sai ta harƙalla ake biyowa kamin a zo. Daga misali idan Allah kore ma a cikin ƙasa sai kai ka taɗo su, daga nan in za ka koma sai ka bi ta hanyar gaskiya ka shiga jirgin sama kana biza kana zuwa kana dawowa, ba matsala a haka dai. Amma idan wato haka ba ta samu ba, ba za ka iya shigowa jirgin sama ka taho ba, in dai ba ka da takardun su ba ka yi wa ka samu haka, sai dai ka koma ta harƙalla ɗin. To da haka muke zuwa da tsohon mun riga mun yi takardun su sai mun yi shigowa ta jirgin sama muna zuwa kaga ta yanzu nan da sauƙi, kuma idan Allah ya sa ne na an koma da sauƙi. Saboda akwai takardu, akwai fasfor, akwai kartin sirgin ɗin nasu na Gabon ɗin.
To da ka isa can Gabon, ka ga wasu ƴan ƙasar ku ƴan Niger da ke can, kuku ya kake hidda kanka?
Lallai hakika hattar gona suka yi dangi, akwai abokanai, akwai abokanan da muka sha zama da su nan da wanda muke da shi kan Niger duka lalle hakikan mun sadu kwarai da su muna murna.
To wani ayyuka kuke a can a yanzu haka?
Eto yanzu dai sana'an ni ko wani na Niger ba irin nashi ni dai nan a saman da nake nan kasuwanci nake yi amma akwai galibin dai aikin da yan Niger suka fi nan a gaba. Aikin nama sai kuma na kafe na tariya din nan na abinci ko sarfe
kash Alasan Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Alasan Halilu na asalin kasar Niger mazaunin garin Porjanti da ke kasar Gabon. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Hamza Galadima birnin Kebbi inda ya ce ya kamata 'yan siyasa a jihata ta Kebbi waiwayi baya domin ku tuna ire-iren alƙawuran da kuka yi wa al'umma tun a lokacin da kuke yawon yaƙin neman zaɓe a shekarar 2015 domin ku cika wa al'umma alƙawuran da kuka yi musu kafin ku koma wajensu da zimmar su sake zaɓar ku. Saboda haka Hausawa fa sun ce da tuwon gobe ake wanke tukunya. Saƙonmu na gaba ya fi daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa inda ya ce assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama na yi tsokaci akan nadin sabon speta general na 'yan sanda da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Hakika ya yi daidai domin hakan zai kawo ƙarshen cece ku ce akan hukumar 'yan sanda. Sai daga Kabiru JK Kara ya Sokoto inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Sokoto ƙarƙashin jagorancin RT Honorable Aminu Wazir Tambuwal da ta dauki matakin tsaro a iyakokin Sokoto da Zamfara wajen kare mana rayuka daga hare-haren 'yan bindiga. Allah ya ji kan waɗanda aka kashe, amin. Sai daga Sunusi Ishaq Adam Tudun Wadan dan Kadi Kano inda ya ce salam VOA Hausa dan Allah ku bamu dama mu yi yabo da jinjina ga jami'in hukuma Alhazan nan na jihar Niger wanda ya mayar wa gwamnati maudan kuɗi har dala 20,000.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci yiwuwar kada ƙuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba bayan da 'yan majalisar dokokin Burtaniya suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai EU. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya bayyana cewa tunuma ya gabatar da kudirin kada ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinta nan da nan bayan abin da ya faru jiya Talata. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba zai rattaba hannu kan wani kudirin doka na bayar da tabbacin cewa za a biya ma'aikatan gwamnati albashinsu na tsawon lokacin da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe. To amma ba a san lokacin da za a biya din ba saboda har yanzu da shi da 'yan demokarasi sun kasa warware takaddamarsu. Masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka ƙara saboda wanki tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo da aka yi daga laifin cin zarafin bal'adama game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwarsa zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2010.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Sarkin Ningi da sauran iyalansa bisa rasuwar ɗansa Muhammad Yunusa Muhammadu hakimin garin Nasaru yau Laraba bayan 'yar gajeruwar rashin lafiya. Allah ya ji ƙansa ya kuma ba 'yan uwa da abokan arziki ikon dangana, amin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.